نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء مجلسين 25 تشكين مجالس أمو لتفسير القرآن من جرمة واند مكيه أتشكين وطن رمضان أولنا مسلاتين الفرقان a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya a yau zamu tashi suratul zumar insha Allah yau 25 ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma 25 ga watan Maris shekara ta 2025 ta miladiya a zamu kamar yanda al'adar mu muke yi muna amsa tambayoyi daga farkon karatu a wannan tambayar farko wannan bayan sallama yace Allah ya kara ma malin lafiya ya kara ba fa lafiya Allah ya ji kan hajjia amin yace ina zaune tare da waɗanda ba musulmi ba to mukan dan yi dialogue a tsakankanin mu haka a wanda sukan yi min tambaya akan musulunci kuma na amsa daidai ilimi na to suka nuna min wani video inda ake tambayar cewa alqur'ani sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi compiling din sa ya zama littafi amma a wurare da yawa Allah yana kirawo shi da kitab wato littafi wanda ilimi na bai kai in amsa musu ba nagode to ai wannan babu wani cinkaro alqur'ani littafi ne littafi ne da ake karanta shi da aka saukar da shi abinda ake nufi da littafi shine abinda aka saukar ma annabawa suke rubuta shi taj'alunahu qaratis kamar yanda Allah ta'ala ya ce dangane da at-taura kuna sanya shi shafuffuka na rubutu kuma asali yanda Allah ya saukar da at-taura a cikin alluna Allah ya saukar da ita shi kuma qur'ani an saukar da shi daga al'umma ummiya waɗanda suke karanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masafihuhum fi sudurihim wato qur'anin su suna cikin kirjin su ai littafin su da suke karantawa yana cikin kirjin su ishara ne ga cewa wannan al'umma za ta samu yawan mahaddata sabanin sauran al'ummomi da annabawan ne suke haddace littafin wahayi su sauran sai dai kawai su rinka darasin sa amma ba sa haddace shi ba wanda ya haddace at-taura ko injila ko zabur in ba annabawan da aka saukar ba amma alqur'ani ɗan al'umar suna haddace shi saboda haka littafi ne da wannan ma'ana kuma kasancewar abinda ba ai ba shine a tattara qur'ani a waje daya a matsayin mushaf amma tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake rubuta alqur'ani akwai kutabul wahyi Zaid ibn Thabit kamar yadda Sayyidina Abubakar yace kai yaro ne mai basira ba ma tuhumarka kuma a cikin addininka kuma ka kasance kana rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka saboda haka ya shugabanci waɗanda suka tattara abubuwan da aka rubuta na alqur'ani da kuma tabbatar da abinda yake a cikin zukatan mahaddata tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mahaddata alqur'ani da yawa kamar lokacin da aka je bi'ir ma'una waɗanda aka kashe mahaddata mutum wajen 70 aka kashe su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga fitattun sahabbai wanda suka haddace alqur'ani kamar ubay ibn ka'ab kamar salim maula abi hudayfa kamar abu musal ash'ari da sauransu da yawan su daga cikin al-ansar suke saboda haka babu cewar dan ba a rubuta alqur'ani ba sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ba a rubuta shi bane ba a tattara shi ba ya zamanto mushaf a waje daya sai a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu amma alqur'ani littafi ne sananne a cikin zukatan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyananu a cikin kirazan waɗanda aka ba su ilimi saboda haka ne a wato rubuta shi da aka yi ko lokacin da aka tashi rubutawa saboda mahaddata da yawa da aka kashe a lokacin hurubur ridda shine sayyidina Umar ya bama sayyidina Abubakar shawara kan cewa a tattara alqur'ani a rubuce kar ya zamanto cewa alqur'ani ya tafi saboda ba a rubuce shi ba a cikin wato saboda ba a hade shi ba a cikin littafi amma alqur'ani yana nan a cikin zukatan mutane saboda haka wannan sai babu wani abu na na cin na tufka da warwara haka ne alqur'ani littafi ne daga lokacin daga inda aka saukar da shi an saukar da shi a matsayin littafi cikakke daga lauhul mahfuz zuwa baitul izz a sama ta farko sannan aka rinka saukar da shi munajjaman lokaci lokaci kamar yanda yazo a hadisin Abdullah ibn Abbas saboda haka littafi ne can a sama kuma littafi ne a ban kasa shi ma haka ya zamanto shi yasa ma Allah ya kira shi da littafi Allah ya kira shi da littafi tun kafin a tattare shi ya zamanto littafi kuma a duba da asalinsa asalinsa littafi ne Allah ya saukar da shi da kuma abin da zai tike na al'amarinsa shi yasa domin duk abin da sahabbai suka yi ijma'i ba za su hada akan abin da yake sabani ba ba za su hada akan abin da yake ba daidai ba sun yi ijma'i akan su tattara shi waje daya dan ya zamanto littafi guda saboda haka kuma suka yi din amma alqur'ani littafi ne Allah haka ya kira shi fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara a cikin wato shafuka waɗanda suke masu daraja waɗanda suke madaukaka masu kuma masu daraja cikin takaddu waɗanda suke masu tsarki shi alqur'ani Allah ya sifanta shi da haka sannan kuma wannan alqur'ani da aka tattara shi ya zamanto mushaf na farko ba wai shine kadai ba a lokacin sahabbai suna rurrubuta nasu kamar yadda Ibn Mas'ud yana da mushaf dinsa haka sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda suke da shi suna iya rubutawa Aisha radiyallahu anha an rubuta mata mushaf shi yasa Safwan maulanta yake mata sallar tarawih yake mata limanci yana rike da takaddun na alqur'ani yana karantawa wannan duk a zamanin waɗanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma shi alqur'ani din daga yanda aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta daga haka aka rattaba shi aka jera shi sura aya bayan aya sura bayan sura saboda a cikin kirazan mutane suke kuma akwai waɗanda suka ji biyawar alqur'ani ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da mala'ika Jibril saboda haka wannan biyawar ta ƙarshe ita ce ta zamanto inda tartibin alqur'ani zai kasance wanda su marubuta alqur'ani waɗanda suka tattara shi su Zaid ibn Thabit su Muawiyah ibn Abi Sufyan su hudu wanda sayyidina Abubakar ya sanya su suka tabbatar da cewa dukkan ayar da za su sanya ta a tartibin ta yadda aka ji daga arba daga biyawa ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mala'ika Jibril wannan bayanin yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma idan shi mutumin yana jin turanci akwai article da wani daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba ne orientalist ne amma wanda ya raddi ga waɗanda suke neman tayar da shubha akan rubuta alqur'ani wanda Harold Morsky wani mutumin a Germany wanda ya kaddamar da wata takarda a Netherlands wanda ya yi kokari ya raddi akan waɗanda suke neman su tayar da shubha akan rubutun alqur'ani zai iya zuwa ya bincike shi yana nan a cikin internet ina manta sunan article din amma in kai searching Harold Morsky da kuma a compilation of the Quran za ka gani insha Allah amin to sannan sai wannan yace Allah ya kara malan lafiya da imani Allah ya ji kan hajiya malam dan Allah ina son a warware mun halak a wannan matakin da nake ma'aikatar da nake sukan bani kuɗi akan na ciyar da ma'aikata na staff wata uku amma ba ruwan akan kayan abinci ba ruwan su akan kayan abinci ya tashi ko ya saura su dai ne ciyar da staff wata uku wata ran kudi na ya shiga wata ran kuma na samu kusa da 30 cikin 100 na abin da yayi ragowa ya matsayi ya matsayin kudin a wajena eh to in kai ma'aikaci ne ana biyan ka albashi wannan kudi ba naka bane sai ka mayar musu amma in baka a baka albashi an dora maka kamar kwangila aka baka kake yin wannan to sai ya zamanto wannan wato aiki ne aka baka kuma aka kayyade maka da kan cewar abinda ka samu na rara din zai zamanto naka ne to wannan sai ya zamanto halal ne a gare ka amma in kai ma'aikaci ne wannan bai halatta ba sai ka mayar da kudin zuwa ma'aikatar kace sannan zan iya yi wa yata laqabi da suna Ni'matullah amma sunanta Aisha daya ta kai ne mata laqabi da suna Ni'matullah amma sunanta Aisha idan kuma akwai wasu laqabai da zan iya kiranta da shi dan Allah a fada mu Allah ya saka da gidan aljanna zaka iya laqabin Ni'matullah ya halatta ni'mar Allah amma ka kira ta da Aisha dinta yafi to sannan wannan yace assalamu alaikum muna addu'ar Allah ya kara maka lafiya ya kara maka lafiya ya jikan iyayen mu gaba daya tambaya ta game da zakka ta shares daga lokacin da mutum yayi investing zuwa shekara zai fitar mata da zakka ko ko zai hada ta da asalin lokacin zakkar dukiyar sa jazakallahu bi khair wato zakkar shares tana da in sarkakiya idan zaka yi zakkar shares kana buƙatar wanda ya iya karanta financial statement ya kasance tare da kai ina buƙatar ka samu accountant kuma shi accountant din ya dan samu basira akan yadda zakka take ko da yake in ma yaji fatawar wata kila zai iya fahimta saboda ita shares tana misalta wato abinda ka mallaka ne na wato nasibi a cikin company to shi nasibin ka a cikin company uwar kudin akwai abinda yake ana juyawa akwai abinda yake kuma an sai kadarar company ne kuma kadarar company nan da aka saya akwai abinda yake zakka ba za a fitar mata da shi ba yanzu kamar da kudin da mutum ya sai shares ai ofisoshin company da gine-ginen masana'anta da aka yi da injina da aka yi da motoci na company da computers da ake da su duk waɗannan fixed assets na company su babu zakka a kansu saboda haka duk da ka sai jari ne ka sanya kudinka a cikin kasuwanci a cikin a haɓaka maka ka samu riba akwai bangaren kudin da ba zai kawo maka ribar komai ba bal raguwa ma yake amma abinda yake ake juyawa na aikin da ake yi to shine da asalin kudin da ribar sai ka fitar saboda haka abinda ake yi na zakkar shares akwai ra'ayoyi daban-daban amma wannan shine kusan ra'ayin da mi'yar yake na abin nan abinda masu tabbatar da ka'idodin shari'a na mu'amalar kamfaninnuka masu hada-hadar kuɗi ta tsarin addinin musulunci suka tafi shine zaka duba financial statement bayanin da kamfani yake fitarwa duk shekara na kuɗin sa da ya shiga da kuma abin da ya da kuma abin da aka fitar ka duba balance sheet din sa sai ka duba ka gani a cikin kadarar a cikin abin da kamfanin ya mallaka capitalization din kamfani din menene daga cikin assets din waɗanda suke babu zakka a kansu dan a financial statement ana bayyanawa a ce ga fixed assets kaza ga vehicles and equipment kaza to idan ka gani sai ka ga wannan nasibin sa a cikin capitalization din kamfanin gabaki daya nawa ne idan alal misali waɗannan fixed assets wanda zakka bata hawa kansu idan ya zamanto kashi 50 cikin 100 shine gabaki daya capitalization din kamfanin kashi 50 cikin 100 kuma shine ake juyawa to sai ka duba share ɗinka kimar ta a ran da zaka fitar da zakka rabinta kashi 50 cikin 100 shine zaka fitar ma zakka idan alal misali kai share ɗinka gabaki daya shares din kimar su a ranar da a kasuwar shinku kima su a ranar da zakka ta tabbata zaka fitar da zakka ran da kake lissafi a ce kimar share ɗinka miliyan 20 ce to kaga miliyan 20 shine share wannan company to sai ka dawo ka duba daga financial statement nawa ne nasibin abinda ba a fitar masa da zakka mun ce 50 cikin 100 ko rabi kenan saboda haka sai ka ce rabi babu zakka a kan shi miliyan 10 shine zaka fitar masa da zakka sai ka hada da sauran kudadenka sai ka fitar da zakka ba duk shares din bane ba kuma akan dividend ne kai zaka fitar da zakka ba wannan tafsilin kana bukatar wanda zai iya karanta financial statement ka zauna tare da shi domin yayi maka ya akuba abin dalla dalla ku fitar da abubuwan da ba a fitar musu da zakka daga cikin financial statement din sauran abubuwan shine saura in kuna shakka wannan abin ana fitar masa da zakka ko ba a fitar masa da zakka ku dauka ana fitar masa dan ka dan ihtiyadi dan ka zamanto kafi ka zamanto kai ne ka ba mu Allah yafi ya zamanto Allah yana bin ka bashi to wannan shine tsarin da ake fitar da zakka shares kuma amma kuma ya kamata a kula kar shares din su zamanto share na da shari'a ba ta yadda da su ba share kamfanin riba da kamfanuka da suke mu'amala da shari'a ba ta yadda da ita ba to sai ta karshe wannan yace kimanin shekara uku kenan ina cikin mawuyacin hali a gidan aure na mijina bai dauke ni a bakin komai ba duk sanda sabani ya auku tsakanin mu sai cin mutunci da zagi har ma da dukawan lokaci na yi yaji har sau uku amma wannan bai sa ya canja ba iyaye na kuma a kullun sai su ce ne hakuri abu na farko ina roƙon addu'a daga wannan majalisi mai albarka kan halin da nake ciki sannan me ya kamata na yi na daukan mataki abu na biyu dan Allah menene matsayin irin waɗannan mazaje masu aikata irin wannan halayya ga matan su nagode a sharuwa lafiya to Allah ya yi miki Allah ya sanya miki mafita da matakin da zaki dauka idan matakin da zaki dauka na farko shine ki mayar da abin wajen iyayenki iyayenki sun ce ki yi hakuri idan abin yana nema ya zamanto miki fitina a cikin addininki kina zaki shiga ba zaki iya kiyaye iyakokin Allah ba to sai ki kai abin gaban alkali alkali yana in kika tabbatar da shaida kan cutarwa wanda yake miki wanda yake kuma zagi da duka yana daga cikin ibrar yana daga cikin cutarwa kuma cutarwa tana waje tana halatta a raba aure alkali zai iya tilasta shi ya sake ki idan bai sake ki ba idan ya kiya sake ki sai shi alkali ya miki sakin da kansa waliyai ake ce waliyai to waliyai sun ce tayi hakuri kuma yin hakurin zai sanya ta ba za ta kiyaye iyakar Allah ba kaga sai a je sama da waliyai shine a kai ga alkali
kama da laifin sai ta kuma azumi take masa ba kuma kai
to ai ba shari'a muke ba a rama wai ta faɗi laifin sa ba a ji shi kuma ita kuma me take masa ba ta nemi shawara ki tunda ba shari'a muke ba muna ba ta shawara الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وهو الله الواحد القهار
نعم الله جل وعلا يسوكر دوانا سورة ودى أكا أنبتيت أتكين لتتفن سنة دسورة الزمر an dauko wannan sura ne suna ne daga ayoyin karshe nata wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara da kuma wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara az-zumara shine jam'in zumra az-zumra jama'a saboda haka zumar wato az-zumar jama'a jama'a jam'i ne na zumra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu awwalu zumratin yadkhuluna aljanna wuju suratuhum ala surati alqamari laylatal badr yace jama'a farko da zasu shiga aljanna surar su a surar wata ne yayin da yake daren cika wata da yake daren cika kan wata ba wai hasken ba kan wata da kyau yake a ranar 14 to annabi sallallahu alaihi wasallam yace jama'a farko da zasu shiga aljanna kyansu kyan surar su kamar kyan surar wata ne a daren cika la yabsuqun wala yamtakhitun ba sa tofar da yawo ba sa kaki kaga wanda ya nuna wato tofar da yawo da kaki din nan da muke daukar sa kamar wani alamar tsoron Allah wato aibi ne aibi ne dan aljanna an tsarkake su daga wannan to kaga sai aka ce awwalu zumra jama'a farko to daga nan ne aka samu zumara din az-zumar saboda haka jama'a jama'a to haka sunanta yazo a cikin littafin sunna yazo a cikin musnadul imam ahmad da sahih ibn khuzaima da sunan at-tirmidhi tukuna da kuma al-kubra sunanul kubra duk da yake a cikin nushar da muke ta sunanul kubra hadisin baya ciki amma yana cikin tuhfatul ashraf daga hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci da daddare akan shimfidar sa sai ya karanta suratu bani isra'il da suratu zumar suratu bani isra'il suratul isra'i kenan da kuma wannan sura baya bacci da daddare sai ya karanta su wannan hadisi hadisi ne ingantacce duk da ibnu khuzaima ya rata shi ya rata ingancin sa akan ɗaya daga cikin ruwat din yace idan Abu Lubaba ya zamanto amintacce dan yace ban san shi ba da suka ko da aminci to amma wani ibnu khuzaima ya san shi da aminci ibnu ma'in yace fiqa yace amintacce ne saboda haka hadisin sahihi ne hadisin Aisha radiyallahu anha ya kamata ko sau ɗaya mutum ya aiki da wannan hadisin kafin ya bacci ya karanta suratul isra da suratul zumar sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam suratul zumar shine hadisin da muka faɗa yanzu Ahmad isra suratul isra da suratul zumar shine hadisin Aisha wancan hadisin sajida da mulk shi yazo daga hadisin Jabir ne daga hadisin Jabir ibn Abdullah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su kafin ya bacci suma sai dai wannan hadisin ya fi inganci domin hadisin Jabir akwai illa a cikin riwayarsa duk da yake ya kai martabar hasan wato surorin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta su da daddare kafin ya bacci guda hudu ne waɗanda suka fi inganta shine suratul bani isra'il wato suratul isra da kuma suratul zumar wannan sura da zamu karanta sai kuma suratul sajda alif lam mim sajda da kuma tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wannan ya nuna falalar wannan sura cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta a kowane dare kafin ya bacci da kowane dare kafin ya bacci wannan yayi nuni akan falalata shi yasa aka ibn kathir ya ambaci wannan hadisi daga riwayar al-imam an-nasa'i wanda riwayar sai ke ta bincikawa a cikin sunanul kubra ba za ka gani ba amma abin nan a cikin tuhfatul ashraf mizi yayi ishara gare ta cewar ita daga cikin abin da yazo na falalar wannan sura ita wannan sura makkiya ce sura ce ayoyinta a makka aka saukar illa sabani da aka yi a waɗansu ayoyi kamar qul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum qul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum da kuma qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah an ambaci cewa waɗannan da kuma Allahu nazzala ahsanal hadith waɗansu suna cewa waɗansu ma an ruwaito waɗansu malamai waɗansu daga cikin magabata sun ce waɗannan a Madina aka saukar da su amma kamar yanda aka yi taujihin ba saukar da su aka yi a Madina ba an yi istishhadi da su ne a Madina sai aka dauka kamar shine sababin nuzul din amma surar gabaki daya a Makka aka saukar da ita abubban da wannan sura ta kunsa shine tabbatar da wahayi tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewar alqur'ani saukarwa ne daga Allah jalla wa ala dan surar ta ambaci alqur'ani da saukar da shi a wurare daban-daban a cikin wannan sura ta bude dai da cewa tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim sannan inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin sannan allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabi'a sannan inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqqi faman ihtada falinafsihi waman dhalla fa inma yadhillu alayha to wannan sai yasa ake daukan cewa babban manufar wannan sura shine tabbatar da cewar alqur'ani wato saukarwa ne daga Allah jalla wa ala saboda haka wannan yake tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma abinda surar ta kunsa wanda ma za a iya cewa kaman ma shine turken abinda surar ta zo ta karantar kadaita Allah da bauta tauhidi tauhidi shine wannan surar ta kunsa shine ma har wani daga cikin yan uwa ya rubuta risala wanda ya samu master's degree da ita a jami'a islamiyya mabahithul aqida fi surati zumar abubuwa da suka zo na bayanai akan aqidar musulunci daga cikin wannan sura suratu zumar Allah madaukakin sarki yace tanzilul kitabi sassaukar da littafi minallahi alazizil hakim daga Allah ne mabuwayi mai hikima tanzil ya sha bamban da inzal inzal shine saukar da shi lokaci daya tanzil kuwa yawaitawa to domin wannan ishara ne ga yadda Allah ya saukar da qur'ani wa qur'anun faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila wato Allah ya saukar da shi ka karanta ma mutane 'ala mukfin fatara fatara ko muka sassaukar da shi sassaukarwa
na'am
wato ba lokaci daya aka saukar da shi ba ana saukar da shi a hankali a hankali shi yasa kafirai suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida yaya ba saukan sassaukan masa da alqur'ani ba bai daya a lokaci daya Allah ta'ala ya ce kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyarka dan babu kamar babu jin dadi irin ana ta baba ba a san me za a yi ba sai kawai Allah ya saukar da aya sai ta bayyana komai ka duba ka ga qadiyar Aisha radiyallahu anha akai kwana 40 ana ta yada maganganu ana ta yada maganganu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin matsi da damuwa akan menene halin wannan kissar da ake ta yadawa wannan sharrin da ake yadawa sannan sai kawai Allah ya saukar innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ya kira abun kan cewa ƙarya ne waɗanda suka zo da ƙarya wata jama'a ce daga cikin ku shikenan wa kashafatil ghumma bakin ciki yayi to sai a ji cewar Allah yana da kulawa da wannan al'umma wani tsanani idan ya zo sai Allah ya saukar da mafita kamar lokacin da aka rasa yaya za a yi sahabbai sun tafi suna neman abun wuyan Aisha radiyallahu anha an neme shi an rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da rundunar da sojoji gabaki daya a rundunar sai an samu abun wuyan Aisha aka je aka zuga sayyidina Abubakar aka ce kaga ga Aisha nan ta zo ta tsare mutane ta tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane ga waje babu ruwa wai ana neman abun wuyanta sai wannan Humayd Usayd ibn Hudayr da shi da Abbad ibn Mansur suka tafi neman lokacin sallah yayi suka rasa ba ruwa suka rasa yadda za su sai suka yi sallah a inda suke ba taimama saboda ba saukar da taimama ba lokacin ba alwala tunda ba ruwa sai suka yi sallah a haka dan ba saukar da taimama ba suna zuwa wannan tsayuwar da aka yi da dalilin Aisha aka tsare mutane dalilin saukar ayar taimama kenan sai Usayd ibn Hudayr yake cewa wannan ba ita ce albarkarki ta farko ba ya ummul mu'minin ba wani abu da yake samin ki da baki so face Allah ya saukar da rahama ga al'umma sanadiyar to kaga wannan a sassaukar da alqur'ani a hankali al'umma sai ta ji tana cikin karkashin kulawar Allah cewa daga wani abu ya zo sai Allah ya saukar da mafita shi yasa nema da sayyidina abubakar da umar suka je wajen ummu aiman dan su gaishe ta bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam irin yanda yake yi yana zuwa ya ziyarce ta sai suka je shine sai tace take ce musu sai take kuka sai suke ce mata me yasa kike kuka ai abin da yake wajen Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a wajen Allah ya fi masa wannan duniyar sai tace ba wai ina kuka bane akan cewa ban san abinda Allah ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam a lahira ya fi masa nan duniya ba amma ina kuka ne saboda yanda jibrilu yake saukowa da alqur'ani yanzu ya daina sai suma sai ta sa su kuka sai suka da duk su uku suna kuka sharaf sharaf suna tausaya ma kansu to kaga saukar jibril da alqur'ani wato fatara bayan fatara kula ce wato nuna kulawar Allah ce ga wannan al'umma to shi yasa sai Allah ya ce tanzilul kitab sassaukar da alqur'ani da ake yi minallahi daga Allah ne al-azizul hakim mabuwayi kuma gwani a cikin aikin sa wato mabuwayi ne babu wanda zai hana shi yayi abin da yake so haka ya tsara saukar da alqur'ani kuma haka yake saukar da shi a lokacin da ya so amma kuma mai hikima ne dan yana yin abin da ya so babu mai rinjaye a kansa bai nuna kuma abin da yake yi babu hikima ba sabanin sarakunan duniya sarakunan duniya idan suka rude da iko to shikenan sai tun suna yin abu na hikima da hankali yake gani sai ga suna abu na rashin hikima na kama karya domin haka dan adam yake saboda jahili ne shi iko sai ya sanya shi ya kwakwalwarsa ta toshe ya zama to baya ganin hikima shine ma su ma kansu turai suke cewa power corrupts absolute power corrupts absolutely iko yana sanya mutum ya rinka barna iko wanda yake ba shi da linzami iko wanda yake na kama karya yana mayar da mutum ya zama to mabarnaci gabaki dayansa babu wani abu nasa na hikima da zai yi to ka gani a cikin wannan sai Allah yake nuna mana shi mulkin sa ba irin mulkin mutanen duniya bane shi ne mai cikakken iko ne mabuwayi ne amma kuma mai hikima buwayarsa ba ta sa shi yayi kama karya yayi abinda babu hikima a ciki duk abinda Allah zai yi mai hikima ne to wannan tabbatar da ingancin cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah an kira shi alkitab saukar da littafin wato ai littafin da kuka sani ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani ne to kun ga wannan yana daga cikin tabbatar da cewa alqur'ani littafi ne dan haka Allah ya kira shi ai saukar da wannan littafin daga Allah ne mabuwayi kuma mai hikima to yayin da Allah ya zamanto shi littafin daga saukarwar wato mai hikima ne sai mabuwayi ne shi kansa littafin sai ya zamanto buwayeye shi kansa alqur'ani buwayeye ne wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid littafi ne mabuwayi buwayarsa ta fuskar cewa ibnu ashur ya bayyana wannan buwaya duk da yake wannan ijtihadi ne ta fuskoki guda uku zan karanto mana su fuskar farko yace ghalibun bil hujja liman kazzaba bihi buwayeye ne da hujja akan duk wanda ya karyata shi ba wanda ya isa ya fito na fito da hujjar alqur'ani idan alqur'ani ya kawo hujja sai kai shiru kai kwatakas kamar yadda sakkwatawa suke cewa sai kai shiru domin shi buwayeye ne hujjarsa ita ce kare ku kanka sannan galibun mai rinjaye ne bil fadli lima siwahu min al kutubi min haythu inna al ghalabata tastalzimu al tafaddul wa al tafawwuq cewa shi mai rinjaye ne wajen falala saboda kasancewar ita rinjaye yana lizimta fifiko da falala alqur'ani ya fi kowane littafi falala ya fi dukkan littafin Allah falala domin abin da ke cikin sa karatun sa ladan da ake samu a karatun alqurani yafi ladan da ake samu a sauran karatun sauran mutane sauran annabawa sannan alqurani mai rinjaye ne akan gwanayen gwanayen magana larabawa masu fasaha Allah ya karya su alqurani yayi rinjaye akan su ba wanda ya karbi kalubalen da Allah ya musu alqurani cewa in kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta to kuma ku zo da sura tamkassa kuma ku kirawo masu shaidar ku kuma yace musu ma kai da mutane da aljanu za su hadu dan su zo da kwatankwacin wannan alqurani ba za su zo da kwatankwacin sa ba ko da sun taimaka ma junan su a haka to wannan yana daga cikin izzar alqurani yayi wannan kalubale ba wanda ya dauka a lokacin ma da ake da gwaninta ballantana yanzu shi yasa yanzu a bayan yakin Iraq shine America ta dauki wani mashru'i na kan cewa bari su fito da wani alqur'ani way the noble criterion the noble furqan wanda wato zai dauke musulmi daga wannan alqur'anin su gane abinda yake zai dace da abinda alqur'anin suke cewa littafi ne amma wanda zai dace da zamani ya zace da civic democracy suka zo da wannan aka buga shi a Kuwait da turanci ake rabawa kuna da labarin wannan qur'ani ko tun wajen bayan 9/11 ne bayan 9/11 ne akai to da haka a farkon wannan karni akai ba ku taba ganin sa ba ya nan an yi za a ga shirme a ciki
Allah ya banda shi
ba a taba
shi Allah ya banda shi
Allah ya banda shi shi yasa ma ba ku taba jin sa ba Allah ya banda shi Al-Qur'ani buwayeye ne ba wanda zai iya yin abin da ke cikin Al-Qur'ani shi yasa su Larabawa a zamanin su Al-Aisha wanda yake gwani ne wajen rubu wajen iya waka da aka ce kai ba za ka dauki wannan bane kai ma ka zo da sura kamar sa sai ce so kake na mayar da kaina abin dariyar Larabawa a ce ga na abga abin da nayi dan din inda wani zai zo ya ce zai yi wannan a kwatanta shi da Al-Qur'ani sai zamanto sai dai kaga mutane suna kama bakin su shine da muguwar rawa gwamnati kin tashi sun san ba za su iya ba shi yasa ba su gwada ba to in su sun kasa tare da bukatuwar su wajen su karyata alqur'ani ka san ba wanda yake bukata kan a karyata alqur'ani irin larabawan da suka karyata ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zamanin sa ko ba haka ba akwai wanda za su so a ce gashi alqur'ani ya bada kalubale kuma sun dauka kuma sun ci irin su babu kamar su da yahudawa da suke dukkan dalilin da zai sa su karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman sa inda wannan abu mai yuwa ne da an yi kuma saboda makiyan addinin musulunci a farko da an killace shi da yanzu masu bincike domin yanzu abinda coci take yi dan ta tabbatar da wato ta nuna abinda zai nuna ƙaryar alqur'ani da akwai wannan a cikin binciken da za a yi da dukkan miliyoyi sun hada sun samu wannan abin da aka ce an yi na kalubalen alqur'ani amma ya gagara basi ba saboda sun san abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba to Allah madaukakin sarki haka ya sanya alqur'anin buwayeye sannan kuma kamar yanda Allah ya ce yake mai hikima haka nan ma alqur'ani shi ma ya zamanto littafi mai hikima tanzilul kitabi min Allah alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim yunus da luqman tilka ayatul kitabil hakim wadancan ayoyin littafi ne mai hikima gwani kamar yanda wato alqur'ani Allah yake mai hikima gwani to haka shi ma alqur'ani shi ma yake gwani bi ma'ana wato dukkan abin da ke cikin sa ya kunshi hikima a cikin sa ya kuma kunshi hikima a cikin hukunce-hukuncen sa a labaran sa hikima ne a hukunce-hukuncen sa hikima ne yanzu ka kiyasta kissar annabi Yusuf a cikin alqur'ani da kissar annabi Yusuf kamar yadda ta zo a cikin at-taura wanda take hannun mutane yanzu ba wai at-tauran da Allah ya saukar da annabi Musa ba tunda ba mu san yadda take ba tunda Allah ya ce sun canza ta amma ka tsaya ka duba ka gani ko kissar mutanen annabi Lot a cikin alqur'ani da kuma yanda take a cikin littafin a cikin at-taura zaka ga bambanci a tsakankani domin shi kansa ibarorin abubuwan da ke ciki zaka ga ba wai kawai ana gaya maka tarihi bane ana gaya maka hikimomi ne sabanin abin da yake wanda wato za a tsarkake harshe daga fadansa kamar kissar ita matar Aziz da annabi Yusuf ka duba inda ta zo a alqur'ani aka nade aka yi bayani wanda yake na nuna wato tsafta da tsarkake harshe daga daga yasassar magana amma wannan ba za ka same shi ba a sauran abin da ake dangantawa ya zuwa ga littafin Allah to sannan Allah ta'ala yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq maimaitawa ne hakika mu mun saukar da littafi ya zuwa gare ka da gaskiya wannan taukidin da Allah yayi da inna yace lallai domin wato sharufta ne domin yabo ne cewa lallai hakika domin kitabun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne baya shakka saboda ka baya bukatar a karfafa cewa Allah ya saukar da littafin amma domin Allah madaukakin sarki yayi yabo ga alqur'ani sai ya karfafa masa yace lallai mun saukar da alqur'ani gare ka da gaskiya kuma domin waɗanda suka yi inkari ya zamanto Allah ya karfafa wannan saukarwar cewa hakika shine ya saukar da alqur'ani ya zuwa gare ka wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya ai ma'ana dukkan abin da ke cikin sa gaskiya ne dukkan wata aya gaskiya ce Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka suka cika a wajen gaskiya da wajen adalci labaran gaskiya ne hukunce hukuncen adalci ne babu zalunci a alqur'ani to wannan shine gaskiyar cewa da gaskiya Allah ya saukar da alqur'ani kuma da gaskiya Allah ya saukar da shi cewar hakika saukarwa ne daga Allah ba kawai a kacibus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da alqur'anin ba ba kacibus ne yayi ba a da gaske Allah shine ya saukar da mala'ika jibril zuwa wajensa da saukar alqur'ani zuwa gare shi fa abudillaha mukhlishan lahu ad-din dan haka ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini a gare shi wannan fa din tafri' ne wato ta ta'lil wato saboda Allah ya saukar da alqur'ani gare ka da gaskiya to kai kuma ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini a gare shi ma'ana ka gode ma Allah domin wannan falala da yayi maka na saukan maka da alqur'ani ya cancanci ka tsarkake bauta a gare shi godiya ga Allah shine ka tsarkake bauta ga Allah domin godiya ga ni'ima shine ka aiwatar da ni'imar wajen abinda wanda mai ni'imar yayi maka yake so shine ma'anar godiya wato saboda Allah ya saukan maka da littafi da gaske da gaskiya to kai kuma ka bauta ma Allah kana kuma a cikin bautar Allah ka zamanto mai tsarkake addini a gare shi addini shine mu'amala mu'amala tsakanin Allah da bawa da kuma mu'amala tsakanin bayi da junansu to Allah yace ka kai bauta masa kana mai tsarkake addini gare shi shi kadai abinda zaka yi masa kar kai ma wani Allah shi kadai zaka yi ma saboda Allah babu wanda ya kai shi kishi babu wanda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la adghiru min Allah babu wanda ya kai Allah kishi min ajli dhalika harrama al-fawahish dan haka ne Allah ya haramta al-fahsha baya so Allah ba Allah baya so ya ga bawansa a cikin al-fahsha bawa nasa amma kuma yana cikin aikata al-fahsha Allah ba yana kishin wannan to haka zalika Allah yana kishin a sarrafar da wani abu na bauta ya zuwa ga wani ba shi ba kuma wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Aisha tace ya rasulullah kana tashi da daddare kana sallah har kafafunka suna kumbura bayan gashi Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ma bai zo ba sai ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura bana so na kasance bawa mai yawan godiya ga Allah ba to ga duk abin da yake godiya ce ga Allah domin Allah ya yi masa ni'ima wanda bai ma wani daga cikin halitta ba ya bashi littafi wanda yake babu kamarsa ya bashi littafi wanda yake babu kamarsa shine alqur'ani da shi Allah da kansa ya dauki nauyin kare shi wannan shine fuska ta hudu wanda shi Ibn Ashur bai fada ba na cewa innahu lakitabun aziz cewa alqur'ani littafi ne buwayeye fuska ta hudu na buwayar alqur'ani shine Allah ya tsare shi ba wanda ya isa ya canza shi ba wanda ya isa ya canza shi na taba karan na taba gaya muku kissar wani ba yahudi copies mai rubuta littafai type copies ne dan da saboda babu ba company ba printing press in kana da littafi sai ka je ka kai ma copies sai ya rubuta ba yahude ne ba yahude ne ya je ya rubuta at-taura yayi canje canje ya kai ta wajen gidan bautar su midrash suka saye ta da kuɗi mai yawa suka bashi ya je ya rubuta linjila yayi canje canje a ciki yasa abin da yake so ya je ya kai ma kanisa suka saya da kuɗi mai yawa sai ya rubuta alqur'ani yayi canje canje yana zuwa yaje ya kai yaje ya soma kaima yaje ya kai jami'in na Baghdad yaje ya kai cewa ga Qur'ani ya rubuta ko za a fansa ana dauka ana dubawa sai suka jefa masa suka ce wannan ne alqur'ani gyara gyaran da yayi cushen da yayi da canje canjen ana kaiwa shikenan suka gane dalilin musulunta su kenan to wa innahu lakitabun aziz yanzu kuna gani dukkan qur'ani da ake bugawa a mujamma na malik fahad king fahad complex kaga dai injini yake yi kaga kuma miliyoyi ake bugawa amma kun san kan cewa kowane qur'ani sai huffar sai sun duba shi akwai mahaddata yan misra da yan mauritania suna nan da tije suna zaune in sun yi za su sa stamp cewa sun duba ba wai dan za a yi canji ba saboda printer's error a dauko wani page a sa anan ko aya bata ko kuma aya ya zamanto cewar an shigar da ita inda ba nan take ba saboda printer yayi wannan ba wai dan cewa za a canza alqur'anin ba dan saboda gudun printer's error sai an yi wannan an buga muna shari'a commission aka je aka kawo wani irin wani wannan qur'ani wani ya gani an kawo alqur'ani an cancanja fejikan amma kuma babu alamar an canja fejikan ya nuna kan cewa kamar kuskure ne amma an kawo qur'ani wanda yake dukkan makaranci yana gani ya san cewa ba alqur'ani bane to wanda ku ba makaranci ba sai dauka a haka yake to amma kana gani wanda duk yake makaranci ne yana karantawa yana ganin kan cewa an canza zai san cewa wannan ba alqur'ani bane to wannan shine fuska ta hudu ta izzar alqur'ani to sannan Allah ta'ala yace ala wato ku saurara ku ci wato ko ku fadaka ya ku masu sauraro lillahi ad-dinul khalis addini tsarkakakke na Allah ne shi kadai wato Allah shine kadai yake da addini tsarkakakke ma'ana Allah baya karban addini in ba wanda aka tsarkake gare shi ba kuma wannan Allah bai cancanci wannan ba don babu wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta in ba Allah ba saboda haka wanda zai ce shi kadai za a yi mada'a sai Allah wanda zai ce shi kadai za a nufa da bauta sai Allah walladina takhadhu min dunihi awliya wadanda kuma suka riki wato majibinta masoya da suke bauta musu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa suna masu cewa mu ba ma bauta musu face su kusantar da mu ya zuwa ga Allah a kusanci su ne kafirai wanda ake cewa yaya kuke bauta ma gumakanku yaya kuke bauta musu bayan kun san Allah da ya halitta sama da ƙasa shi ya cancanci bauta sai ce ina ai ba za mu iya zuwa wajen Allah gaba gadi ba dole sai mun yi kamun kafa dole sai mun yi kamun kafa ai waɗannan gumakan da muke bauta musu ba wai muna bauta musu don su ne Allah ba a'a don su kusantar da mu zuwa ga Allah ko kai ne za ka je wajen sarki ba sai ka je wajen fadawa ka yi kamun kafa da su ba ka yi musu ihsani sannan su kai ka fada to ai mu ma haka ne wato fadar Allah kamar fadar duniya ce wai shi ne Allah yake musu raddi mana suna cewa mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkumu bainahum to lalle Allah zai hukunci a tsakaninsu da tsakanin musulmi da suke kiran su zuwa ga tauhidi wato Allah zai hukunci a tsakanin su fima hum fihi yaktalifu a cikin abin da suke suke sabani a cikin sa wato rana alkiyama Allah zai yi musu hukunci masu gaskiya ya shigar da su aljanna makareta kuma ya shigar da su wuta saboda haka ba hukunci bane wanda za a ce eh kun yi daidai a tafa muku ah ba ku yi daidai ba ai muku ihu ina wanda duk yayi daidai ni'ima ce ta dindindin wanda duk yayi ƙarya azaba ce ta dindindin saboda haka hukuncin ba hukunci ne mai sauki ba in wannan wa'azi ne da kan cewa in ku Allah ne zai yi hukunci to tun yanzu gara ka nemi meye hukuncin Allah ka san meye hukuncin Allah dan kar a kai ka lokacin da idan aka yi hukuncin babu damar komowa a zo a sake yin jarabawa babu receipt inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar lalle Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci mai yawan kafirci wato Allah baya shiryar da wanda yake a cikin wannan da'awar tasa ƙarya yake kuma ya san ƙarya yake su ne masu cewa suna bauta musu don su kusantar da su zuwa ga Allah bayan sun san ƙarya suke yi waɗannan ba su cancanci bauta ba to Allah ba zai shiryar da su ba hakanan masu yawan kafirci gaskiyar ta bayyana a gare su amma sun rufe ta sun gamsu da hujjar alqur'ani da hujjar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun ki yadda to Allah ba zai shirye su ba shiriyar da aka koye aka kore ta anan ita ce shiriyar tawfiq shiriyar da Allah zai musu katari kan su ga gaskiya su bi ta ba shiriyar irshad ba shiriyar irshadi na bayyana gaskiya Allah madaukakin sarki ya bayyana ta amma waɗanda Allah ya ce ba zai shiryar da su ba su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ba zai ba su kulawa tasa ba wanda da wannan kulawar ne za su samu taufiki Allah ya halicci wato ƙarfin bin shiriya tare da su wanda yake wannan kuma falala ce ta Allah domin Allah ya san abin da ke tare da su na ƙarya da kafirci wanda duk wato kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fama kanu yu'minu bima kadzabu min qabl kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin wanda suke da kafirci yayin da suka karyata tun farko to su ne Allah baya musu taufiki baya ba su kudurar da in sun ga gaskiya za su bi saboda yayin da suka ganta daga farko sun take ta duk wanda ya ga gaskiya ya take to la'alla ba zai sake ganin gaskiya ba har abada shikenan saboda haka Allah ba azzalimin kowa bane falamma zagu azagallahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciyarsu bai sake ba su damar zuciyar ta dawo daidai ba to nan ma haka Allah ya kore shiriya cewa Allah ba zai shiryar da su ba domin Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci mai yawan kafirci dan haka wato ƙarya take mummunan abu to babu yadda za a yi Allah yana faɗan wannan sannan a ce alqur'ani kiran ƙarya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yaki da ƙarya yake cewa makaryaci Allah baya shiryar da shi to taya za a yi shi kuma ya zo yayi ƙarya ga Allah shi yasa sarkin Kirista na Rome yake cewa Abu Sufyan ya tambaye shi shin kun san shi da ƙarya suka ce wallahi ba mu san shi da ƙarya ba bal muna kiransa amintacce sai yace to ba zai yiwu a ce ya bari ma mutane ƙarya ba sannan ya je ma Allah ƙarya baya ƙarya ga mutane amma ya je kinki mota a ce Allah zai ma ƙarya wanda baya wa mutane ƙarya ya musu sharri ya musu kulunguita a ce kuma Allah zai yi ma ba zai yiwu ba wannan dukkan hankali ya san wannan to ba zai yiwu ba Allah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin abinda Allah ya ce Allah baya shiryar da makaryaci sannan kuma ya zamanto shi ya gina addininsa akan ƙarya haka nan ma kafirci yawan kafirci asalin kafirci shine rufewa asalin kafirci kenan shine rufewa manomi ana ce masa kafir domin yana rufe ƙwaya a ƙasa yana rufe ƙwaya a ƙasa ko kazar in a'ajabal kuffara nabatuhu a'ajabal kuffara nabatu al-kuffar anan wajen ba kafirai ake nufi ba manoma su ake nufi to kaga an kira su manoma saboda suna rufe tsuro to shi kafiri an kira shi kafiri saboda ya ga gaskiya ya rufe ta ya ga gaskiya amma ya rufe ta ya take law arada Allah an yattakhidha walada Allah yace da a ce Allah yana nufin ya riki da kamar yanda suka ce ittakhadha arrahmanu walada Allah ta'ala yace lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah ya zabi abin da ya so daga abin da yake halitta wato da Allah yana son ya riki da a kaddara wato taqdiri wanda yake wato ba zai yi ba domin impossibility ne mustahili ne Allah ya riki da domin in kace Allah ya riki da ka mai da shi ba Allah ba bai zama Allah ba domin ba abin da zai sa ya riki da sai bukata daga zarar ka sifanta shi da bukata bai zama Allah ba domin Allah shine al-ghaniyu wanda yake baya bukatar komai ma'anar Allah marar bukatar komai marar bukatar kowa sau da ka yayin da kace yayi da ya zamanto mabukaci ga da in ya zamanto mabukaci ga da ya zamanto ba Allah ba saboda haka mustahili ne dan haka ba ma za ka iya kaddara shi ba ba ma za ka iya kaddara shi ba kamar ka ce ne akwai babu kuma duk lokaci daya zai iya yiwa zai iya yiwa ka hada akwai da babu kace duk suna nan ba zai yiwu ba in dai akwai to babu ba ta tafi in babu akwai tana nan ba zai yiwu su hadu ba aljam'u baina naqidain ba zai taba yiwa ba to a kaddara a bisa impossibility cewa Allah yayi nufin ya dauki da to da yana nufin ya dauki da to da sai ya zabi daga cikin halittarsa wanda yake so wato ba zai zamanto ai iblam wato ba zai yiwu ya zamanto Allah madaukakin sarki ya dauki da ba domin makhluki ba zai yi kama da mahalicci ba bai zamanto ya tsaya a makamin da to da abin zai yiwu da sai Allah ya mayar da wannan impossibility ta zamanto possibility ya zamanto za a iya samun wani wanda Allah zai dauke shi ya bashi matsayi irin na Allah to wanda yake kuma wannan ba zai yiwu ba domin law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai iyayen giji ba Allah ba da sama da kasa sun tarwatsu dan akwai wanda akwai daya daga cikin wato mai halittar sai ce shi yana so dan adam ya zamanto idansa idan idan mage shi kuma yace a'a idansa ya zamanto irin idan ɗan adam wani kuma yace a'a shi zai yi shi da kunnansa irin na kare shi kuma yace a'a da kunnansa irin na mage saboda haka ta yaya za a yi a zo a hada idan ya zamanto ɗaya ya rusuna ma ɗayan ya zamanto ba Allah ba wanda nasa ya zamanto shine zartacce ya zamanto Allah in ya zamanto shine Allah wanda nasa bai yiwu ba ya zamanto ba Allah ba saboda haka impossibility ne ba zai yiwu ba to sai shi yasa sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wato sarki ya tabbata a gare shi kan yayi haka huwallahu alwahidul qahhar shine Allah madayancin sarki madayancin abun bauta alqahhar marinjayi mai rinjaye akan komai mai rinjaye akan kowa shine shi kadai sai tsarkake kansa kaga dalili na hankali da Allah madaukakin sarki ya kawo domin tabbatar da tauhidin rububiyya to sannan Allah madaukakin sarki kuma ya ambaci sifofinsa in Allah ya kai mu insha Allah sai mu dora daga nan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka ji kan iyayenmu Allah ka bamu dacewa da daren Lailatul Qadr Allah ka sanya mu da samun babban rabo Allah ka yi mana muwafaka da tsayuwar daren Lailatul Qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake sanya su cikin waɗanda suka ka karɓi ayyukansu Allah ka sanya mu cikin hawan da aka haramta musu aka yi tabar da su Allah muna roƙonka bamu kyakkyawan rabo Allah ka bamu babban rabo akwai a yar uwa da mai zuwa wannan majalisi kakar wanda daga cikin yan uwa mai zuwa wannan majalisi kakar su tara su muna roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta akwai malami wani gurgu mai ma'abucin wannan masallaci ko da yaushe yana tare da mu a wannan masallaci a bakin kofar filin sukuwa Allah ya masa rasuwa Allah ka gafarta masa
amin
Allah ka sa aljanna makomarsa
amin
Allah ka daukaka darajarsa
amin
Allah ka kyauta bayansa
amin
Allah ka haska kabarinsa
amin
akwai dan uwa birkilan wannan masallaci malam dahiru bashi da lafiya muna roƙon ka Allah ka bashi lafiya
amin
Allah ka tada kafadinsa
amin
Allah ka inganta masa lafiya
amin
akwai wadda yarta bata da lafiya tana fama da ciwon kafa ko tashi bata iya yi an kasa gane abin da yake damun ta muna roƙon ka Allah ka bata lafiya
amin
Allah ka yaye mata
amin
Allah ka tayar mata da kafadinta
amin
akwai wanda za akwai ƴan uwa waɗanda za su tafiya muna roƙon ka Allah ka kare su a cikin tafiyar su
amin
Allah ka kasance tare da su
amin
Allah ka ba su biyan bukata
amin
akwai ƴan uwa waɗanda suka kawo ziyara daga Katsina muna roƙon ka Allah ka mai da su gida lafiya
amin
Allah ka kasance tare da su
amin
Allah ka ba su tsari da kariya
amin
Allah hanyoyin mu Allah ka sanya tsari da kariya
amin
har yanzu ana fama da barazanar rashin aminci a jihohin mu na Katsina da Zamfara da Sokoto da Kebbi da Niger da Kaduna muna roƙon ka Allah ka kawo aminci
amin
Allah waɗannan mabarnata Allah kai mana maganin su
amin
Allah ka kawo ƙarshen fitinar su
amin
Allah ka dakusar da kaifin su
amin
Allah ka dakusar da kaifin su
amin
Allah ka tarwatsa su
amin
Allah ka watsa aniyar su
amin
Allah ka jefa razani a cikin zukatan su
amin
Allah ka jefa sabani a cikin zukatan su
amin
Allah ka yaye Allah ka yafe mana zanuban mu
amin
Allah ka yafe mana zanuban mu
amin
babu wata musiba da take sauka sai da zanubi Allah kuma baya dauke ta sai da su ba Allah mun tuba zuwa gare ka Allah muna neman gafararka Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana yafiya wanda zaka yaye wannan basifa da ta same mu Allah mun san mun magusta mun cuci kawukan mu mu ne muka aikata abubuwa waɗanda suke na sabani na sabo a gare ka Allah kuma kai ne kake gafarta zanubai kai ne kake yaye tsanani kai ne kake dauke musiba sanadiyar tuba da neman gafara Allah mun tuba muna neman gafararka Allah ka yaye mana wannan musifa Allah ka yaye mana wannan musifa da dukkan sauran musibu da suke addaban mu a wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah wanda suke nufin mu da sharri Allah muna roƙon ka kamar yadda shirin su akan su Allah wanda suke nufin wannan gari namu da wannan kasa ta mu da tashin hankali muna roƙon ka Allah kai mana maganin su Allah mummunan shirin su Allah ka sa ya zamanto akan ruguza kawukan su ne Allah ka mai da mummunan shirin su akan su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da rahmatka ya arhamar rahimin Allah ka cika mana wannan wata da ridwani daga gare ka Allah ka saukar da yardarka a gare mu ka saukar da yancin mu ka yantar da mu daga azabarka a ƙarshen wannan wata da kuma a kowane dare na wannan wata Allah kamar yanda kai alƙawarin karban addu'a bayinka masu azumi Allah ka karba addu'o'in mu Allah dukkan abubuwan da muke roƙa a cikin wannan majalisi da ba ma a cikin wannan majalisin mu ba a daidaikun mu da kuma a taron mu Allah ka amsa mana Allah ka cika mana alƙawarin mu ka amsa mana dukkan masu bukatu waɗanda suka halarci wannan majalisi da wanda suke tare da mu da wanda suke nesa Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka amsa addu'o'in mu Allah da albarkar wannan addu'a da muka yi da wannan karatu da muka yi na littafin ka Allah muna roƙon ka ka amsa addu'o'in mu Allah ka karbi wannan kokari namu hada Allahumma hada aljuhud wa alayka tuklan wa hada addu'a wa minka alijaba Allahumma istajib du'ana wa la taruddana kha'ib سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين